juyin mulkin rana 1 ga watan Fabrairu, Myanmar ta kasance cikin hayaniya da zanga-zanga da ake yi a kusan kowace rana da kuma rashin biyayya a duk fadin kasar.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu masu lura da al'amuran yau da kullun ke ganin ƙasar ta cici basussuka har iya wuya da ka iya shaƙe ta. Wasu kuma ke ganin cin bashin ne kaɗai zai sa ta miƙe a halin da ta samu kanta. Al'amarin da ya janyo takaddamar ƙwararru da sauran 'yan ƙasa. Madina Dauda gare ki.
Tunda majalisar dattawa ta amince gwamnati ta sake ciwo bashin dalar Amurka biliyan 1.5 da kuma euro miliyan 995 ne ƙwararru ke ta tafka muhawara akan yawan basussuka da ƙasar ta riga ta ciwo daga bankin duniya da ƙasar Jamus da ƙasar Brazil da kuma ƙasar China, wanda ƙididdiga da ofishin kula da basussuka ya fitar na nuni da cewa kuɗaɗen sun kai dalar Amurka biliyan 84 da miliyan 574 ya zuwa yanzu. Kwatankwacin naira triliyan 32 da biliyan 915. Alhaji Kasim Kurfi masanin tattalin arziki ne kuma yana goyon bayan matakin cin bashi.
Wannan kamar wanda ya san yadda aka tsara budget na wannan shekarar 2021, dama an nuna cewa ba za a iya aiwatar da wannan budget din ba sai an ciwo bashi. To zaɓi ya rage mana bi, ko dai a ciwo bashi a aiwatar da budget ko kuma ya zama na budget ba a aiwatar da shi ba. A halin da muke ciki da yadda kuma tattalin arzikinmu yake, to yana da kyau a ciwo bashi mai ma'ana. Menene bashi mai ma'ana? Saboda na farko bamu da kuɗin nan. Idan ƙasa kuma tana son ta aiwatar da manya-manyan ayyuka kuma ba ta da kuɗin da aiwatar da su, to komi zai tsaya. Domin in ba a aiwatar da waɗannan manya-manyan ayyukan ba, tattalin arzikin ƙasar ma zai durƙushe. In kuma ya durƙushe, kowa zai ji jiki.
Amma ga masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Miƙati yana mai ba da shawara ƙasa ta bi a hankali wajen ciwo basussukan nan.
Ya kamata mu bi a hankali wajen cin bashin nan. Akwai ƙa'idoji da yawa da ƙasashen duniya ta fannin kuma babban bankin duniya da hukumar lamuni ta duniya suka ƙayyade wajen cin bashi. Dalilin da yasa har majalisar koli ta ƙasa da ta tarayya da kuma ta jama'a da suka yarda a ƙara cin bashin nan don sun tabbatar da cewa ƙasar Najeriya ta cika waɗannan rukunan ne. Bayan waɗannan rukunai da babban bankin duniya ya sa, mu ma a nan hukumar cin bashi wato Debt Management Office na ƙasar Najeriya ita ma ta sa wasu ƙa'idoji. Waɗannan ƙa'idojin har yanzu Allah ya taimake mu gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarin cika su.
To sai dai shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Yahaya Abdullahi Abubakar ya ce ba dukkanin bashi ne na gwamnatin tarayya ba, na baya-bayan nan an yi wa gwamnatocin jihohi lamuni ne.
Nan wannan 1.5 billion da kike magana bashi ne wanda World Bank suka ba states. A kan dokar da muke shi ba su da ansa bashi sai an samu approval na federal government da national assembly, saboda kudaden su ba al'akari da su wajen harkokin ta yadda tattalin arzikin duniya. Dole sai gwamnatin tarayya ita ta zasu musulmi su kuma ita kuma gwamnatin tarayya alamince ta, su kuma gwamnatin tarayya sai an su kudi daga wajen su ta biya waɗanda an ka so kudi wajen su.
Abin jira a gani shine yadda za a aiwatar da waɗannan kudade wajen samun kayan more rayuwa irin su layin dogo da farfado da masana'antu, samar da wutar lantarki, ruwan sha, ko inganta asibitoci a yanayi na rashin tsaro da ke ci gaba da addabar kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Ta ce ta kira jakadan Amurka Ankara ne domin ta la'anci sanarwar da shugaba Joe Biden ya yi cewa kisan kiyashi aka yi a zamanin yakin duniya na kisan dubban ɗaruruwan Armeniyawa da Daula Usman ta yi ya zama kisan ƙare dangi. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce mataimakin ministan harkokin waje Sedat Onal ya faɗa wa jakadan Amurka David Satterfield da yammacin ranar Asabar cewa bayanin na Biden ba shi da wata madogara ta doka, kuma Ankara ta yi watsi da shi, ta same shi a matsayin abin da ba za ta yarda da shi ba, kuma ya yi Allah wadai da shi cikin kakkausar lafazi. gwamnatin Ankara ta ce Amurka kawata kungiyar NATO ta haifar da rauni a alakar da za ta yi wayar gyarawa. Paraministan Armenia Nikol Pashinyan, wanda ya hau mulki a zanga-zangar neman demokaradiyya a 2018, ya haifar da zaben farko a ranar Lahadi don kokarin shawo kan suka game da yadda ya tafiyar da rikicin bara a Nagorno-Karabakh. Murabus din nasa, wanda aka yi tsammani ya zo ne kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce kisan kiyashin da aka yi wa Armeniyawa a daular Usmaniya a shekarar 1915 ya zama kisan ƙari dangi, matakin da Armeniyawa suka yi marhaban da shi a duk duniya kuma Turkiyya ta yi tar da shi. Pashinyan ya faɗa wa Biden shawarar da aka yanke ta kasance batun tsaro ne ga Armeniya bayan rikicin makonni shida a kan Nagorno-Karabakh, inda India take goyon bayan makwabciyar Armenia Azerbaijan, yankin da Armeniyawa ke zaune. Pashinyan ya kasance yana fuskantar matsin lamba da yayi murabus tun lokacin da ya amince da tsagaita wuta bayan Armeniyawa yan kabila sun rasa yankin a fada da sojojin Azeri a ciki da kewayen Nagorno-Karabakh.
Gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahoto. Wannan karan za mu kada jamhuriyar Niger, inda za a sake jin rahoton nan na musamman kan yawan aukuwar gobara mai daura kai, al'amarin da ya janyo kiraye-kirayen a zafafa bincike. Salamu Muna Barma gare ka.
Koda yake tashin gobara a makarantun boko masu azuzuwan da aka gina da zana ba bakon abu bane a nan Niger, sabon salon da abin ya zo da shi a yan makonnin nan ya fara janyo ayar tambaya dangane da mafarin safkar wannan iftila'i da ke baiwa jama'a mamaki. Malam Isuhu Arsuka shine sakataren kungiyar malamai ta Sinan.
Yau bisa aji 100 na Niger kusan 50 din duka da karani an kai su, kenan wajen aji wajen 30,000 duka na karani aka saka ta Niger. Ai bintike a ga wayusuwa na ga sautan nan, in kyanta addana ko kuma kawai dai abu ne wanda ke gazakkuwa, saboda in wuta ta samu karaba mai iya hana ta ci shi, to ya kamata ai bintike aje menene aka haddasa wannan wuta. Sannan makaranta duka inda adda wani garaji kusanta, wani aikin wuta, wani station, ya kamata a yi zaɓi. Ko a tashi a bar mai station wuri wanda mu ba za mu raida da shi ba, ko kuma mai station ya tashi ya nisa da lakwal.
Daga tashin gobarar makarantar firamaren unguwar Peyi ba a kawo yau, wuta ta tashi a makarantu daban-daban akalla uku, waɗanda suka haɗa da makarantar sakandaren CS Lazare da makarantar firamaren Ekol Kwado ta unguwar Tallage a ranar Laraba, sai wacce ta tashi a ranar Alhamis a makarantar firamaren Sagagoro ta hudu, dukkansu a nan Yamai. Lamarin da shugaban kungiyar bunƙasa sha'anin ilimi ta Kwad Ahmadu Rufa'i Lawan ya ce yana buƙatar a dube shi da idan rahama.
Bayan wannan gobara da ta kashe wa'annan yara guda 20, to an samu gobara kawai haka 6-7, wanda har yanzu sai in ce gwamnati ta kasa hitawa ta ma mutane bayani takamamme, ta ba mutane hasken abin. Rayuwar mutane ce ke cikin hadari, ya kamata kenan a yi taka tsantsan, kuma gwamnati ya kamata ta tsaida ma wanga abu burki.
Daraktan sashen kula da ma'aikata a ofishin ministan ilimi Malam Ashanahima ya tabbatar da cewa hukumomi na bin diddigin abubuwan da ke faruwa domin gano gaskiyar lamarin da ke haddasa tashin gobara a makarantun boko.
Kaga gubernur na Yamai sun hita wuri-wuri suna ba mutane bayani, saboda mutane su ka goyon bayan su, mutane su sa ido saboda a sauwa ke shigowa wa ke fita. Don kuma haka zalika inda ke da masu gadi ana ta tunani na musamman, saboda da gaugawa a ciwo kan wannan abu, kuma da matakai wanda ake za a ɗauka na tsawon lokaci kamar da shi shugaban ƙasa Muhammadu Baziyar ba da umarni bisa ga haka. Don hali yanzu dai a Najeriya
ɓangaren sosai ma wannan bincike da police ke yi a sakamakon shi.
A ranar 13 ga watan Afrilu nan ne gobara ta lakume ɗakunan karatu na zana kimanin 25 a makarantar firamarin unguwar Feiba tare da halaka ɗalibai 20. Matsalar da sanna a hankali ke ƙoƙarin zama ruwan dare a nan Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ce na sake dawowa cikin wannan shiri matasa a duniyar gizo. Madalla, albarkacin azumi da al'ummar musulmi ke yi a fadin duniya cikin watan Ramadan. Shirin na wannan makon ya maida hankali ne kan irin sakonni na tunatarwa ko fadakarwa da ake yawan turawa ta kafofin sada zumunta. Wasu alfanu ake samu daga irin waɗannan sakonnin? Yaya sahihancin hancin sakonnin suke? Misali, idan kaga sakon tunatarwa ta kafafen sada zumunta irin su Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp da dai sauransu, me kake yi farko? Malam Abu Jabir Abdullah Musa, wanda aka fi sani da Pen Abdul ta kafar sadarwa, ya yi wa shirin fashin baki.
Muna masu mika godiya ga Allah maraukakin sarki da ya azabta mu da wannan watan Ramadan kuma ke azumi cikinta. Abin godiya ne ga Allah maraukakin sarki, musamman kafofin yaɗa zumunta sun zama abin da suke karfafa to yaɗa wa'azozin da ake yi da tunasarwa da ake yi a cikin watan Ramadan. Saboda sanadiyar yanzu zannan mutane na zaune gidajensu sukan iya wato halartar wajen tafsiri ba tare da sun je da kawunansu ba, bi ma'ana su kalla ana yi kai tsaye suna iya kallo ta wayoyinsu, sannan kuma daga baya ana tura karatuttuka mutane na samu. Sai dai inda muke da shi kans shine ana amfani da wannan damar wajen yada abubuwa da sunar addini waɗanda idan aka zurfafa bincike, wasu ma ba sai ma an zurfafa bincike ba, za a samu cewa waɗannan ababen ba su a cikin addini. Kamar a tura mu mutum cewa juma'a na farko na watan Ramadan ga irin ibadan da ya kamata mutum ya yi, ko kuma a ce dare na farko na Ramadan ko na tsakiya ko kuma ko da yaushe ga irin nau'in ibadan da ya kamata mutum ya yi a cikin watan Ramadan, ga irin yawan nafilin da ya kamata ya yi, ga ladan da zai samu. To waɗannan gabaki ɗaya abu ne wanda ba anzalallahu biya min sultan. Yawancin su, so abu na farko, akwai mutane kashi uku. Na farko akwai waɗanda duk abin da aka turo musu ba sa buɗewa, su ma sai su tura wa mutane. Kin ga waɗannan su suna taya yaɗa bala'i da alkhairi a lokaci ɗaya. Tunda idan alkhairi aka turo su bincika ba za su tura, idan sharri ne ba su bincika ba za su tura. Allah maraukakin sarki ya ce ya za ku musanya alkhairi da ƙarya. Kun ga wannan abu ne da Allah maraukakin sarki ya yi mana gargaɗi game da yin haka a cikin suratul Baqara misali. Sannan mutane na kashi na biyu, tuna su kuma duk abin da aka turo za su yadda da abin da aka turo ba tare da tabbatar da sahihancin magarar ba. Ana turo musu in dai aka tura su shikenan, so a wajensu ya inganta. Sai su fara aiki da wannan abin ba tare da sun tabbatar da ingancin ba, sa'annan ba su tsayawa a kansu sai su tura wa jama'a kuma. Wannan kuma ta haka sai ake yada abin da baya cikin addini ba anzalallahu biya min sultan. Mutane kashi na uku su ne waɗanda idan aka turo musu suna da wato na'urorin na ilimin da za su iya tabbatar da inganci ko rashin inganci abin da aka turo. Ko dai su a kakin kansu suna gani sun san wannan abin bai inganta ba, saboda haka ba za su tura wa jama'a ba. Wasu sukan dau matakin ma har su sanar da mutane cewa wannan abin da aka turo baya cikin addini. To a cikin wannan kashin uku kuma akwai waɗanda su kuma idan aka turo su ba su da wannan ilimin, amma ba su aiki da abin, sai su tura wa waɗanda suke kyautata wa zaton cewa suna da ilimin addini. Sai su ce wani wannan abin da aka turo don Allah menene ingancin wannan abin a musulunci. To su waɗannan su suna abin da Allah maraukakin sarki ya kwadaitar, in ja'akum fasikun bi naba'in fata bayyano ai fata tabbatu idan fasiki ya zo muku da labari Allah barkaci sarki yake fata bayyano ma'anar fata bayyano anan shine fata tabbatu ku tabbatar da ingancin abin da aka baku labari a game da shi to waɗannan sune kashi uku wanda ba su amfani da abu sai sun tabbatar da ingancin ko rashin ingancin idan ya inganta sai su yada wa mutane idan bai inganta ba sai a same su ba su amfani da shi
to wanda irin kiyaya zaka yi wa matasa wajen ganin cewa an maida hankali wajen duba sahihancin labari idan an